لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فبعد رمضان يأتي مباشرة صيام ست من شوال التي أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها فيما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نستن بهذه السنة، وهي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في صيام ست من شوال. فليس من الضرورة، بل ليس من الواجب أن تكون هذه الأيام مرتبة لك أن تفرقها ولك أن تجمعها في صيامها. لك أن تصومها في العشر الأولى ولك أن تصومها في العشر الثانية والثالثة من هذا الشهر المبارك، وهو شهر شوال. يا أيها المسلمين، kwanaki masu albarka sun shuɗe, balare masu ƙima da daraja na Ramadan sun shuɗe. Lokacin da imani ke haɓaka, zukata sukan gyaru, gabbai sukan biyu wajen yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Azumi da rana, ƙiyamul layli da daddare, gafiyarwa, ga yawaita karatun Al-Qur'ani mai girma, ga zikirin Allah, ga yawaita salati ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ga ƙwanƙwasa ƙofar Ubangiji da bukatunmu yadda muke natewa wajen roƙonsa kan bukatar mu, ta mutu kanmu ko ta wani namu, ya'ya ko iyayenmu, waɗanda suke da rai ko waɗanda suka mutu, waɗanda waɗansu sun ciyar daga keɓantacciyar dukiyarsu ta halal, ɗansa sun ciyar da miskinai, sun ciyar da gajiyayyu. Da yawa daga cikinmu sun sami yin ayyuka na da'a kala-kala, sun sami yin ayyuka na biyayya daban-daban. Wanda ya rabota wajen waɗancan ayyuka, wanda ya taɓe ko ya riga ya taɓe wajen juya baya ga barin irin waɗancan ayyuka, wajen wulakanta lokacin Ramadan, wajen rashin ganin ƙimar Ramadan a cikin zuciyarsa lokacin da ya riga ya wuce. Ramadan ya tafi, ya kyale mu da tunanin me muka yi na daidai a cikinsa, me muka yi na kuskure a cikinsa, waɗanne ayyuka na ibada muka yi daidai wa daida, waɗanne muka yi sakatikiya, waɗanne muka yi su sama-sama. Ramadan ya tafi, ya kyale mu, babu abin da ya kamata mu kalata a yanzu illa mu rinka tuno muhimman darsan da Ramadan ya koya mana, muhimman darsan da ya kamata a ce kowane musulmi, mace ko namiji, ya ɗauka a cikin waɗancan kwanaki masu ɗanbin albarka, wanda darsan suna da yawa. Darasi na farko, yayin wa Ramadan makaranta ce ta tsawa, makaranta ce ta tsoron Allah, domin Ubangiji ta'ala asali ma ya shir'anta azumin a gare mu ne don mu kasance masu takawa. Da haka yace: ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya waɗanda suka yi imani, an wajabta azumi a kanku kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suke kafinku, la'allakum tattaqun, don ku zanto masu takawa. Takawa aiki ne na yau da gobe, ba a cikin Ramadan kaɗai ba. Taqwa ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe. Wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Hakika mun yi wasiyyi ga waɗanda muka bai wa littafi kafin ku, ku din ma mun yi muku wasiyyar cewa ku ji tsoron Allah. Taqwa ita ce mabuki na kowane irin kulli, na kowane irin matsayi da dan adam ya samu kansa a ciki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. دكان وندي تصورن الله Ubangiji Ta'ala zai sa masa mafita cikin halin da yake ciki. Dukkan wanda ya tsoron Allah, Ubangiji Ta'ala zai kankare kurakuransa, Ubangiji Ta'ala zai girmama ladansa. Taqwa, hakikanin taqwa, barin abinda Allah ce ka bari, aikata abinda Allah ce ka aikata. Hakikanin taqwa na nufin tasatsantsan cikin abinda zaka faɗa. Shin wanda zai jawo maka yardar Ubangiji ne dan ka yi, ko wanda zai jawo maka fushin Ubangiji ne dan ka bai sance shi? Tasatsantsan cikin abinda zaka aikata, inda zaka je da inda zaka zauna, wurin da Allah ya yi izini ne, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aminta, ko kuma wurin da Allah da manzonsa ba su aminta bane. Dukkan mutumin da yake tasatsantsan wajen abinda zai ce da wajen abinda zai aikata, yake tasatsantsan wajen abinda zai ci da abinda zai sha da abinda zai tufafi, yake tasatsantsan wajen abinda zai mallaka na abin hawa ko gidan da zai shiga, to wannan ya zo mai takawa. Domin wani magabaci da ya tashi fassara takawa, aka tambaye shi menene takawa, yace ka taɓa yin tafiya ƙafarka ba takalmi a wurin da yake da ƙayoyi? Yace ƙwarai. Yace to in zaka tafiya da ya zaka yi? Yace duk lokacin da na ɗaga ƙafata ba na ɗorata, sai na duba inda na tantance ba kaya, sannan in ɗora. Haka kuma idan na ɗauko ɗayar, bayan na ɗago ta ba na ɗora ta a kan ƙasa ba, sai bayan na samu tabbacin inda zan ɗora ɗin ba kaya, sannan in ɗora. Yace to wannan ita ce hakikanin takawa. Duk abinda zaka ce, duk abinda zaka aikata, duk abinda zaka ci, duk abinda zaka sha na halal, to wannan shine abinda ake nufi da takawa. Ramadan ya koyar da mu takawa. Darasi na biyu, Ramadan makaranta ce ta koyon hakuri, domin ɗan adam yakan ɗauki awa 10 ko 12 ko awa 11.5 ko 12 da wasu mintuna daga lokacin da alfajiri yake zuwa har rana ta faɗi, ba tare da ya ci ba, ba tare da ya sha ba, ba tare da ya kusanci matarsa ba. Hakuri ne yasa yayi wannan, don ba haka ba akwai abincin a gidansa, yana da ikon ya kulle ɗaki ya ci ko ya sha, amma tsoron Allah ya hana shi. Zuciyarsa na da bukata amma ya lallace ta. To wannan hakuri da ɗan adam ya koya a cikin watan Ramadan, ya kamata ya zama masa guzuri a cikin ragowar watanni 11 da suka rage a cikin shekara. Mu zama masu hakuri a cikin Shawwal, a cikin Zulqa'ida, a cikin Zulhijja, wa hajjara da wale ila baqiyatis shuhur. Hakuri ya zanto siffar mutum a cikin dukkanin shekara. Hakuri tare da nau'o'insa guda uku: hakuri wajen bin Allah, hakuri wajen barin sako, hakuri kan abin da Allah ya ɗorawa bawa na larurar rayuwa. Dukkanin waɗannan sun taru cikin azumi. Ashe idan mutum ya yi azumin watan Ramadan kamar an yaye shi ne a wata makaranta ta koyar da hakuri. Abu na uku, ya'yan uwa, Ramadan ya koyar da mu kyauta, ya koyar da mu ciyarwa. Da yawan mu sun tallafa da abincin buɗe baki a masallatai, da yawan mu sun tallafa da kayan abinci gidajen waɗanda suke mabukata, buhuna-buhuna na gero ko na shinkafa ko na sukari ko sauran dangin kayan abinci. Wannan aiki da na alkhairi ya kamata a ce an ci gaba da yin shi hatta wajen Ramadan, domin ba ka da tabbas ɗin wani Ramadan ɗin na iya kewayowa kana da rai don ka maimaita wannan aikin. Ya kamata yadda Allah ya maka gamanka tarkai shi cikin watan Ramadan, ka yi ƙoƙari idan ka samu dawa a cikin Shawwal ma ka yi, a Zulƙa'ida ma ka yi, a Zulhijja ma ka yi, haka Al-Muharram da Safar, haka sauran watanni, domin dukkan lokuta su zama maka shaida a gaban Allah ranar tashin kiyama cewa ka wanzar da ayyukan alkhairi a cikin su, irin yadda kwanakin Ramadan za su zama maka shaida a gaban Allah cewa ka rayar da su da ayyukan ibada. Abu na hudu, ya'yan uwa, a cikin Ramadan akan samu dunƙuluwa da juna da haɗuwa da juna a cikin wani abu na al'ada da muke mai kyau a ƙasar mu. Mutane sukan taru su yi buɗe baki tare, ko a masallacin juma'a ko a masallacin khamsul salawat. Waɗansu ba a kofar gidansu, daga wancan makwabci ya fito da abincin gidansa, wannan ya fito da abincin gidansa, wannan ya fito da abincin gidansa, a haɗu a yi maciya guda ɗaya a kofar gidan wani, ila ya fi sarari da faɗi, kowa ya kawo tabarsa, tabarmarsa, kowa ya kawo kwanin kuɗinsa, kowa ya kawo kosai, kowa ya kawo abin da ya sauƙaƙa, da mai daɗi da mara daɗi da nutsuka tsakiya, a haɗu a ci tare ana yi wa juna raha. Wannan ayyuka ne na alkhairi da suke koya mana son juna da ƙaunar juna da tunawa da juna, domin inda wani gosulo zai makale shi a rannan ba a yi buɗe baki da shi ba, sai ka ji sauran sun ji ba daɗi, yau ina wani, yau ina wani, yau ina wani. to kaga wannan na tunatar da mu mu zama haka hatta a bayan wata Ramadana. Mu zanto masu tuntubar juna idan ba mu ga juna ba, masu tallabawa juna idan juna sun shiga cikin wani hali na kakanuka yi, masu taimakon juna da abin da ya sauka. Hakan yana sa zukata su saba da juna, yakan kawar da ƙiyayya tsakankanin juna, musamman idan an yi da kyakkyawan niyya. An nisanci yi wa juna alfahari da nau'ikan abinci ko nau'ikan abin sha ko nau'ikan samfuri da kwanukan da ake zuba abincin a ciki. Matukar an nisanci waɗannan ababai, to za ka ga cewa rayuwarmu ta yi kyau, san junanmu ya daɗu, haɗin kanmu ya tsaru, gaba da ƙiyayya da juna ta ragu a tsakaninmu. Darasi ne muhimmi da ya kamata a ce mun ci gaba da yin sa koda bayan wata Ramadan. Sannan na biyar, da yawa daga cikin masu aikin saƙo sukan daina a cikin watan Ramadan, da yawa daga cikin waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i sukan tafi masallaci a rinka sallar jam'i da su, waɗansu har da kiyamul layli, waɗansu har su shiga itikafi. Amma abin takaici da bakin ciki daga ranar farko ta Idi, tuban da suka yi daga waɗansu ayyuka, waɗansu sai su koma rotsundum, kai ka ce gabansu suna cewa abinda wani ya faɗa a da, Ramadan wallahi ya safi mujdatatun tahdu ila mujdati, ita kai Ramadan ya riga ya wuce, me ko mana kalmar barasa ya kai mai shayarwa, ai dama can muna begen ta ita ma tana begen mu. Wannan abin da kai shine bawa ya samu kansa a wannan matsayi, da tan kana zuwa mashaya kafin Ramadan, Ramadan ya zo ka daina, to kuma daga ranar sallah sai ka koma, da tan kana da farka kafin Ramadan, Ramadan ya zo ka kyale ka rabu da ita, to kuma daga ranar Idi sai ka tashi komawa. Ko wata kuma abin bakin ciki tun a kwanaki goma ƙarshe yake rubuta mata sako cewa na ga kusan fitowa daga itikafi, ba manta ne da ke ba, ina nan tafe. Wannan mummunan abu ne da yake nuna cewa da wuya idan itikafi kafin ka ya karɓu, da wuya idan sallar ka ta karɓu, da wuya idan azumin ka ya karɓu. Idan azumi ya karɓu, qiyamul layli ta tace imanin mutum, ba zai rika jaddada irin wannan alƙawari na alfasha ga masoyiyarsa ba yayin da ya rabu da ita tun farkon Ramadana. Wannan abin bakin ciki ne yayin uwa, ya kamata tubanmu ta zama gyararriya, tabbatacciya, khalisatan liwajhillahi ta'ala, tuba da za ta siffanci da yin nadama kan da abin da muka yi, tuba da za ta kulla niyya a kan ba za ta koma ayyukan barna ba, tuba dai wadda ta cika dukkan sharuɗa da ake bukata na sharuɗan tuba. Irin yadda muka tuba cikin wata Ramadan, ya kamata mu kiyaye tubarmu hatta wajen Ramadan. Tubarmu kuwa ba za ta ɗore ba sai in mun canza abokanai. Fasikan da muke tare da su a da, mu canza mu yi abokanai mummuni, sai mun canza wuraren hira. Wuraren hiran da muke zuwa da ake lado da dala da karta, mu canza da wuraren da ake karanta Alkur'ani mai girma, wuraren da ake sharhi da bayanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu nemi dining table da malamai da suke yin darussa a masallatai daban-daban cikin wato bayan watan Ramadan, a unguwanni daban-daban, wanne ya fi kusa da mu, wanne ya fi dab da mu, don mu cike lokutanmu da halarta karatu na Alkur'ani ko sauran darussa da ake masu amfani. Babu yanda za a yi tuban ka ta ɗore ya ɗan uwa, matukar baragurbin abokananka suna nan sun liƙe ma suna tare da kai, matukar wuraren da ka saba zuwa hira na fasikai da fajirai har yanzu shi ne wurin hirarka, matukar abokananka na da su ne har yanzu. Ban sai ka yanke da su gaba ɗaya ba magana, sai da yanzu yin sallama karka amsa musu. Abinda nake nufi, inda kuna tare kullum kullum, to yanzu ya zanto sau ɗaya a mako za ku haɗu, ko sau ɗaya cikin kwana goma, haɗuwar da ba za ta wuce minti biyar ba, don a gaisa a tambaye juna yaya kwana biyu. Duk da haka ka ribaci haɗuwar wajen yi masa wa'azi don ya tuba yadda ka tuba, ya rabauta da irin abin da ka rabauta da shi. Wannan duk wanda yake son tuba ta ɗore dole ya haka. Amma wallahi matukar abokananka suna nan na da fasikai, sai su sai ka dole ya ka. Matukar wurin da kake zuwa hira na da na fasikanci shi ka ci gaba da zuwa, to tubanka da wuya ta dore. Sannan abu na gida ya yan uwa, a cikin watan Ramadan mun koyi yawaita karatun Alkur'ani mai girma da sauraron karatun Alkur'ani mai girma. Alkur'ani littafi ne na shiriya, yahdil qulub, yana shiryar da zukata, yana wanke zukata, yakan haskaka zukata. Inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, lalle wannan alqur'ani yana tilayar da mutane zuwa ga hanya wadda take ita ce mai kowar hanya, hanya da take kowace hanya mai kewa. Da haka ya kamata ko da bayan wucewar Ramadan ya dan uwa musulmi, ka sanya wa kanka wata ka'ida na adadin da zaka rika karantawa na ayoyi cikin alqur'ani a kowace rana. a cikin kowane awa 24 alqur'ani yana da rabo na musamman a cikin awanninka, minti 30, minti 40, awa ɗayan alqur'ani mai girma ka sa ta bayan sallar asuba, bayan sallar al'asr, bayan isha'i, lokacin da kaga ya dace maka, lokacin da zaka samu faraga da sarari dan karatun alqur'ani ko sauraron ka, wannan ba karaman alkhairi bane ba. Abu na bakwai, yayan uwa, cikin muhimman darussa na Ramadan mun koyi kiyaye lokaci. Lokaci abu ne mai tsada a rayuwar dan adam. A Ramadan kowa na kiyaye lokaci, domin sahur da buɗe baki ana yin su ne a wurin daddan lokaci. Idan aka ce azumi ya gara ka kasha wahala tun daga karfe 4 da an jima ba a rabin awa sai ka duba agogo, kana son ka kiyaye lokacin buɗe baki. Haka idan kana so ka dace da sunna ta sahur, ka yi sahur a ƙarshen dare, za ka yi ta tashi da dare, ka farka ka kalla agogo ka sake komawa, ka farka ka kalla agogo ka sake komawa. Wannan ya koyar da kai kiyaye lokaci. Haka idan kana son ka je salatul tahajjud a masallacin da ake salatul tahajjud, wannan suna fara a karfe 1, kana son ka kwanta ka yi barcin awa 1 ko 2 kafin wannan lokacin ka tashi. Kana son ka je akan kari dan ka san in ka je masallaci minti kaza kafin a fara sallah za ka samu sahu na kaza, amma in ka yi latti da minti kaza kafin a fara sallah ba za ka samu wannan sahun ba. Wannan sai ya koya maka kiyaye lokaci. Lokaci abu ne mai tsada, dan haka ba a sayen shi. Ba mai kudin da zai sayi minti 5 a cikin rayuwarsa, ko awa 1 ko minti 30. Dan haka Ubangiji Ta'ala ya yi rantsuwa da lokaci a cikin littafin sa mai girma a wurare daban-daban. Wadduha wal layli idza saja, na rantsa da hantsi, na rantsa da dare idan ya yi duhu. Wallahi ne idza yakhsha wan nahari idza tajalla, ina rantsuwa da dare idan ya lullube mutane da duhunsa, ina rantsuwa da yini idan ya yayi haskensa. Wal asr innal insana lafi khusr, duk waɗannan lokuta ne dan Allah ya yi mana muhimmanci. Sannan ibadojinmu da yawa sai Ubangiji Ta'ala ya kayyade musu lokaci. Salloli guda 5 ayi ne suna da kayyadaddan lokaci. Aqimu salata min dhulul shams ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Aqimu salata طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. دو wannan domin mun nuna wannan muhimmancin lokaci. الحج اكثر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ده haka aje lokaci abu ne mai kima a cikin rayuwar dan adam. Ya kamata kowanne minti zai tafi ballanta na rabin awa ko awa daya, ballanta na yini ko mako, ballanta na shekara ko watanni a ce sun tafi a banza. Ya kamata kowane minti ɗaya ya tafi cikin abin da zai amfane ka, ko dai abin da ya shafi duniyarka, ko abin da ya shafi lahirarka, ko abin da ya shafi hutun jikinka. Kuma ka yi kaso mai kyau, kada lokacin hutu ya fi lokacin yin aiki yawa, kada lokacin hutu ya zama 2-3, lokacin aiki 1-3. Wannan ya zama shirme da sakarci. Ya kamata ka raba lokaci cikin abubuwa masu amfani na addini, abubuwa masu amfani na rayuwa, sannan kuma da lokaci na hutu, sannan da lokaci na sada zumunci tsakaninka da 'yan uwanka. Duk wanda zama kwararre wajen yin amfani da lokaci, kwararre wajen raba lokaci, to shi yafi kowa cin riba a cikin rayuwa, domin rayuwar gaba ɗaya lokaci shi ne rayuwa. Amma a yanzu yanzu dama za ka ga muna kashe lokutanmu haka kawai don zama na hira, don zama na lido, dan zama na karta, dan zama a gaban akwatin talabijin kan wani abin da ba ya da amfani ko na duniya ko na lahira, dan kallace-kallace, dan shirme, dan hira, inuwar safe daban, inuwar yamma daban, a bakin titi wannan ya wuce a ce ya wuce da kaza, wanda ta wuce a ce ta wuce da kaza. Mu lalata lokacinmu cikin abin da ba ya da amfani, wani lokaci mu lalata lokacinmu cikin abin da ba cutar da mu zai ba, amfanar da mu zai ba. Dan haka ya kamata a ce mun koyi waɗannan muhimman darussa a cikin watan Ramadan. Yayin uwa, bayan Ramadan ya wuce akwai azumin Shawwal, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya azumin Shawwal sannan ya bi shi da kwanaki 6, wato ya azumin watan Ramadan sannan ya bi shi da kwanaki 6 cikin watan Shawwal, za a ba shi ladan kamar ya yi azumin shekara. Wannan azumin Shawwal kana da dama ka yi shi a rabe, kana da dama ka yi shi a jere, kana da dama ka yi shi a goman farko ko ta tsakiya ko ta ƙarshe, duk wanda kai azumin ka yayi. Muhimmi dai shine kai azumi guda 6 cikin watan Shawwal. Akwai wanda suke ba da fatawar cewa ya halatta ga matar da ake bi azumin Ramadana ko namijin da ake bi azumin Ramadana wani adadi na kwanaki da bai yi ba, in ya tashi ramuwa sai ya sulka niyya biyu, yana niyya zama Ramadan da kuma azumin shawwal. Wannan ba gaskiya bane ba. Azumi wani zarfin zaman ne, la yattasi illa li ibadatin wahida. Ba yanda za a yi a cikin yinin azumi kai azumi biyu, azumi daya ake yi. Ko dai zan farilla ko ya zama nafila. Amma a haɗe a taku ɗaya zama farilla nafila, wannan babu wata hujja daga Allah ko manzansa sallallahu alaihi wasallam. Kana da dama ka rama Ramadan dinka, ki rama Ramadan dinki daga baya ki zo ki Shawwal. Idan kuma kin gaba za ki iya ba gaba ɗaya, to ki yi sitta Shawwal daga baya kin ramar Ramadan. Tunda ki sitta Shawwal yanzu lokaci kai daddai shine watan Shawwal. Da shi sitta Shawwal yanzu lokaci kai daddai shine watan Shawwal. Rama ku ana yin ta a kowane lokaci. Amma ba daidai bane ba, wai ka ce, ki ce, bari ki niyya biyu a yi ne ɗaya. Wato kina rama Ramadan sannan kina yin azumin Shawwal. Ta yadda idan ana binki azumi shida cikin watan Shawwal, a cikin watan Ramadan, a bayan Shawwal sai ki azumi shida, shikenan sun zama ramuwarki na Ramadan kuma sun zama sitta Shawwal. Wannan ba gaskiya bane ba. Wannan fatawa babu magabaci a kanta cikin waɗanda ake iya kafa hujja da zantukansu. Ya Ubangiji, ka karɓi ayyukan da muka gabatar cikin watan Ramadan mai albarka. Ya Ubangiji, ka ba mu ikon zartewa da ayyukan alkhairi a kwanakin da suka rage mana. Ya Ubangiji, ka sanya halayenmu su gyartu, su ci gaba da gyaruwa kamar yadda suka gyartu suka gyaru a cikin watan Ramadana. Ya Ubangiji, ka wanke zukatanmu daga dukkan wani datti da zai kawo cikas na cikar imaninmu. Allahumma inzil islamal muslimin wa azil shirkal mushrikin wa damir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzatad din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa lat umurina وجعل ولايتنا في من صافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقوموا الى صلاه.